بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بجاد الله سبحانه وتعالى بساكي هل أمعنا سافيات الله دي شاد يا قوات المحرم sabo shekara ta 1437 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanda kuma shine 25 ga watan 10 a shekara ta 2015 ta lissafin miladiya. Har yanzu muna ci gaba da karatunmu na sanin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin rayuwarsa da kuma abin da muke dauka a ciki na darussa domin amfanin kawunanmu a addinance. Abin da muke karantawa daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, muna karanta abin da malamin ya rubuta dangane da Hajjatul Wada. Makon da ya gabata mun fara karanta hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hajjinsa guda ɗaya wanda bayansa kuma bai ƙara shi ba, bai ƙara wani ba sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi inda malami yake cewa thumma wasala sayruhu hatta qaruba min makkata. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda muka tsaya dama shine inda dai ya baro cikin Madina ya zo Dhul Hulaifa ya kwana a nan a shigari da ya yi sallah ta azhar raka'a biyu saboda tafiya, sannan kuma ya yi wato niyyar aikin haji, ya yi niyyar aikin umara da aikin haji tare domin shi kirani ya niyya, kuma sannan yana tafe da dabbobinsa. Yana daga cikin bambanci tsakanin waɗannan fuskoki na aikin haji, mai aikin kirani ya zama daga cikin abubuwansa shine ya zama yana tare da dabbar da zai yanka zai tafi da ita daga inda yake. To tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafe, za mu ji yadda zai umarci sauran sahabbai su canza wanda ya ɗauko niyyar aikin haji, to ya juya ta ya mai da shi umara, sai ya zama cewa ya fita daga umara, sai kuma ran 8 ga wata sai ya dawo da niyyar aikin haji. Za mu daina gwanon nan. To bayan ya wayi gari ya ɗauki niyyarsa, an fara talbiya, an kama hanya, to shine sai yake cewa thumma wasala sayruhu. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiyarsa tare da jama'a, hatta qaruba min makkata, har sai da ya kusanci Makka, wato ya kusa zuwa shiga Makka. Fabata, sai ya kwana a wani wuri da ake kira Ziyatuwa, Biziyatuwa, ba'un ɗin ta jarra ce, sunan wurin shi ne Zutuwa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a wani wuri sunansa kenan kusa da Makka. Thumma dakhala Makkata ba'da an sallal fajra, sannan ya shiga garin Makka bayan ya sallaci sallar asubahi. Kuga da safe kenan ya shiga garin Makka bayan sallar asuba. Min sabahi yawmil ahadi, na waqtasala, yayi wanka. Wannan yana daga cikin wankan da yake mustahabbi ga mutumin da zai shiga Makka. In ka je dab da Makka, in akwai dama da za a tsaya kafin a shiga cikin garin Makka, mutum yayi wanka ya zama ya shiga cikin garin Makka da wanka. Wannan yana daga cikin abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Illa saboda yawan jama'a da kuma kasancewar asali, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai akkada wannan abin da ƙarfi an fahimci girmansa a cikin aikin haji ba, shi yasa ba kowa kan samu damar yi ba, sai wanda yake da damar da zai samu wuri ko masauki da zai tsaya yi wannan wanka sannan ya shiga. In ba haka ba, ba komai, ka shiga Makka in ka fito daga Madina ko ka fito daga ko'ina, in ka shiga ba tare da kayi wankan ba, ba abin da ya shafi aikin hajjinka. amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min sabahi yawmil ahadi wato asafiyar ranar lahadi kenan li arba'i layalin khalawna min dhilhijjati ranar hudu ga watan wato dhilhijja ma'ana dare hudu ya wuce daga watan dhilhijja shine li arba'i layalin khalawna nan ce khala abun da ya wuce za ku ji wannan lokacin haka ake lissafin ko a ce li khamsin kamar da muka karanta makon da ya gabata li khamsin wa 20 laylatan baqina wato ranar 25 ya rage na wata kaza in kuma wanda ya wuce ne a ce kwana kaza ya wuce a wata kaza to wannan kwana hudu ne suka gabata a watan dhulhijja kaga kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka a watan dhulhijja hudu ga wata na safiyar hudu ga wata ya shiga mun fahimci abin me yasa yace hudu ga wata kuma kwana hudu ne abin da dare hudu ne ya wuce kun san daga ran da wata ya shiga ai ba a kira shi daya ga wata ba sai fa sai daren ya wuce mun fahimci nan da haka banda daren farko wanda shi da ma shi ne ake fara riska a wata dinda a lissafin kwanaki a musulunci dare ne ke fara zuwa kafin wuni yanzu yau mun shiga wuni na me na 11 wuni 11 ba dare ba idan magariba ta yi yau lahadi magariba tana shiga to sunan wannan daren daren 12 kaga idan ya wuce washe gari sunansa 12 da safe mun fahimci abu yau don haka randa hudu da wata ta yi da safe to dare hudu ne ya wuce kun gane abu kar wani ya ce a'a tunda dare hudu aka ce wato ana nufin ran biyar kenan ran hudun ne domin ko in aka ce ba za a ce hudun ba dama sai face an samu dare hudun ya wuce Allah ya sa an gane to ran hudu ga wata da safe bayan sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin makka a shekara ta 10 shine sanata 20 wa qad qada fi at-tariqi 8 layali a hanya kwana 8 yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tafiyarsa daga Madina zuwa Makka kwana 8 wahiya al-masafatu al-wusta wannan shine dama distance din da yake matsakaici tafiya wato fagen da yake a matsakaici ma'ana idan mutum zai tafi daga Madina zuwa Makka a takaice a hankali tafiya ta nutsuwa ya wannan kwana 8 indai akan raqumi yake tafiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a raqumi yake tafiya sai shi falan ma dakhala al-masjid al-haram yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga al-masjid al-haram wato masallacin Ka'aba mai daraja mai alfarma tawafa bil baiti sai tawafi a dakin Ka'aba wannan shine dama farkon abinda mutum yake in yaje dakin Ka'aba masallacin dakin Ka'aba ba kamar kowanne masallaci bane idan kaje daga kaje sai ka fara tahiyatul masjid a'a kana zuwa abinda zaka fara shine tawafi babu tahiyatul masjid sallar da zaka fara yi a ciki ka sa goshinka a ƙasa ita ce sunnatut tawafi in ka gama tawafin sai ka raka'a biyu kafin ka ci gaba da harkokinka sai fa idan kana shiga ana ta da iqamar sallar farilla to sai ka aje duk wani abu da zaka yi sai ka bi sallar farillar sai kuma bayan sallar farillar sai ka fara tawafinka idan ba sallar farilla ka samu ana yi ba to tawafi zaka fara in ka gama tawafinka kuma sai ka yi a sunnatul tawaf wa raka'a biyu to yana shiga sai fara wannan tawafi wa sa'a baina safa wal marwa yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya fara da safa sannan ya je marwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yace abda'u bima bada Allah bihi zan fara da abinda Allah ya fara da shi domin a cikin ambaton Allah madauki dai ambata a cikin alqur'ani me ya fara fadi cewa inna safa wal marwata min sha'airillah to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da abinda Allah ya fara ambata wannan yana cikin abubuwan da malamai sukan ce duk abin da yazo a cikin alqur'ani aka jeranta shi to yana daga cikin ladabi ga qur'ani kai ma an ka tashi fada ka jeranta shi yadda Allah ya fada kada ka juya abun ya zama wani tunani ya shige ka kaga cewa ko bai kamata bane a fara fadin wancan din kaga kamar za a ci ma Allah gyara Allah ku ba a ci masa gyara a maganar sa to yana cikin girmamawa da duk wani abu ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka tashi fadanta ka fara fadin abin da ya fara fadi wannan girmamawa ce gare shi da kuma girmamawa ga maganar sa kada a fahimci cewa akwai gyara da mutum yake ganin ya kamata a ci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi abu ko kuma Allah ya faɗa a Qur'ani to ba a cin gyara sai dai a karɓa yadda yake sawa'un ka fahimta ko baka fahimta ba to sai yake cewa yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wa lam yahilla amma bai warware ya fita daga ihramin sa ba shine wa lam yahilla bai warware ba li'annahu domin kuwa shi kana qarinan ya kasance yana mai kirani ne niyyar kirani ya dauko قد ساق معه الهدية يقول شن ساق هديه هدية سا تعلد تفي ياتو أتفي سا هك أتفي النبي صلى الله عليه وسلم قال مينك هدية رقمي جدا تري مينك هدية سكينة جلما ما واجع الله إبادة جع الله أبو من يدما ببني يقول من زال صلى الله عليه وسلم ga yadda yake wajen abin da ya shafi abin duniya da mallakarsa bai damu da shi ba bai damu da duniyar ba amma ya siyo ya samu raƙumi guda 100 ya tafi da shi dan ya bayar saboda Allah dan ya zubda jinin domin Allah subhanahu wataala domin talakawa su samu nama wannan shi ina cikin manyan hadafin aikin hadiya shi yasa da mamman muke magana akan bambanci tsakanin hadaya da layya wanne ne yafi malikiya ana ga idan layya ce ayi da rago yafi kuma dai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata idan kuma hadaya ce raƙumi yafi kasancewar yawaita nama ga talakawan maka yana cikin makusudin sa wannan dai kuma akwai maganganu da malamai a babin fiqhu ta bangaren maqasid da hikimomi da malamai suka yi magana akai mukyalin wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana qarilan qad saqa ma'ahu alhadiya fa nazala bi a'la makkata sai ya sauka ya zango a can saman makka mun ce a'la makka domin makka kowa ya je ganta wuri ne mai tudu hawa da sauka tudu da kwari sannan kuma dakin ka'aba zamu ga akwari yake wadi asalin sa wadi ne ta yin da kowa zai yi gangarowa ya shigo asalin sa haka yake kuma har yanzu a surar haka din yake in mutum ya kalle shi daga nesa ba in ya shiga ciki ba in ya shiga ciki zai gan shi flat haka saboda an yi aiki an yi gine-gine amma asalin wurin za a gan shi a kwari ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga can a ali makka inda al-hujum wani bangare da ake ce ma al-hujum hujum shine inda mutum zai fara shigowa wata unguwa ce a yanzu tana nan a makka da wannan sunan har yanzu wai hanya za ga a rubuta tariqul hujum hanya zuwa hujum ana cewa hujum ne nan ya sa fata ya sa hajun amma hujum tana nan har yanzu da wannan suna a makka idan mutum ya taho daga madina kafin ya shiga makka ta wannan bangaren zai shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a nan wa aqama hunaka kuma ya zauna nan wa lam ya'ud ila tawaf ghayra tawaf alhajj bai sake koma ya yi wani tsawafi ba a ɗakin ka'aba banda tsawafinsa na hajji wani ne tsawafin hajji tsawafi nawa ake da shi nau'in tsawafi guda nawa ne idan mutum ifradi yake yi in ya zo makka ya shigo ɗakin ka'aba abinda zai fara yi sunansa tsawafin ƙudu tsawafin gabatowa shigowa madina farkon alakarka da ɗakin ka'aba sai kai tsawafi sunansa tsawaful qudum wannan ba shi ne tsawafin farilla a aikin haji ba idan mutum mai umara ne sannan ne haji bayan ya gutsure ya tsare mana ya fita daga ihrami ya sunansa mai tamattu'i to idan tamattu'i zai farkon abinda zai fara yin tsawafinsa na farko sunansa tsawafin umara domin shi mai umara ne haka nan idan mai kirani ne in ya zo abinda zai yi tsawafin umara ne mun fahimci abin domin shi ya haɗa umara ne da haji lokaci guda sannan akwai tawafi na ran 10 ga wata da mutum zai zo yayi bayan ya baro Mina in ya gama jifa sai kuma ya zo ya tawafi tawafin da ake cewa tawaful ifada ko tawaful ziyara duk ana kiransa haka shine kuma tawaful hajji wannan shine rukuni a aikin hajji mun gane yawa wannan kenan banda wannan akwai tawaful wada'i tawafin da mutum zai yi na ban kwana daga aikin haji baki daya to sai kuma tawafi na nafilfili idan mutum ya so mun fahimci abu to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa ne mai kirani da yayin tawafin farko ya sunan tawafin sa na umara yawa na umara ne ba qudum bane eh tawafin qudum a wurin mai ifradi yake shi ko nasa tawafin umara ne domin ya taho ne da yayin umara ya haji tare bambancin mai kirani da mai tamattu'i shine shi mai kirani idan yayi tawafin nasa na umara yayi sa'ayi na umara to ba aski zai ba mai tamattu'i zuwa zai aski ya gama umara ke ba zai saki ya kuma fita daga cikin ihrami shi tahallul wannan ya gama umara ke ba tahallul asgar ba ma ya gama umara ya fita ba komai a kansa na harkar ihrami sai kuma ran 8 ga wata sai zai saki shiga ihrami sai kuma a tafi Mina kamar da zamu ga amma idan mai kirani ne to idan ya gama tawafin nan na umara ya gama sa'ayin umara to ba aski sai zauna a cikin ihrami shi yasa aka ce mana walam yahilla bai wayore ba mun gane abu sai ya ci gaba da zama a haka a cikin ihrami har nan 8 ga wata Allah san mun fahimta to bai sake kuma dawowa yayi wani tawafi ba sai tawafin sa na ran 10 ga wata bayan ya gama jifa Amina jifan jamratul aqaba ita kadai mun san dai wannan to sai kuma a taho maka sai a tawafin ziyara ko tawafin ifada shine tawaful hajji an fahimci abu to sai ce wa amara man lam yakun ma'ahu hadiyu min ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai umarshi duk mutumin da bai taho da hadayarsa dabbar hadaya ya koro ta an taho tare da ita domin yana cikin abin da yake ake yin sa tun al'adar jahiliya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi ya zama musulunci idan mutum zai taho kuma ya taho da dabbar sa in yana da niyyar yin irani ko makamancin wannan to akwai ish'ari da zai mata ko taqlidi kun mun karanta wannan a baya makon da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yasa duk dabbobin da za a yanka akai musu taqlidi aka kalla da su akai musu rataye alamar cewa kada kowa ya taba su wannan dabbobi ne na Allah za a je a yanka su ne domin Allah shine abin da ake nufi da taqlidi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ran da ya gama wannan da ya yi umararsa kuma bai warware ba sai ya ce ya ku sahabbai ya gaya ma sahabbansa duk mutumin da ya taho da niyyar aikin haji shi kadai mun gane duk wanda ya taho da niyyar aikin haji an yaj'alu ihramuhum umratan su sanya ihramun su ya zama umara ma'ana kowa da ya gama tawafin umara wanda su da tawafin qudumi suka yi mun gane to su juya su mai da shi umara sai su yi sa'ayi sai kuma su yi aski sai su warware sun fita kenan daga ihrami ma'ana duk wanda ya dauko niyyar aikin haji ya mai da shi mai kenan ya mai da shi tamattu'i yawa to a wannan ai umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ne malamai a fiqhuwance da suka tattauna matsalar aikin haji suka ce wannan ya nuna ashe tamattu'i ya fi falala tunda shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da shi wannan shine abinda Ibn Qayyim ya intisari gare shi ya tattaunawa mai zurfi har yake gani wajibi ne ma kawai mutum ya yi tamattu'i a cikin Zadul Ma'ad da ya tattauna duk da Malam Muhammad Al-Amin Shinkiti rahimahullahu ta'ala a cikin Abwa'ul Bayan sharhin sa na suratul Hajj wanda ya yi maganganu masu yawa akan abin da ya shafi aikin haji ya yi ta hakiki shi ma mai karfi mai zurfi akan ba a nufin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya nufin cewa a tamattu'i shine wajibi yayi maganganu dai akan girma da muhimmancin haji ifradi a takaice dai magana kuma ra'ayi shine mu'tadil baka tsayawa kace dan magana ce mai tattaunawa mai yawa tsakanin malamai wannan nusuki ne yafi shin abin nan tamattu'i ne yafi saboda shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su yi in an kalli wannan ko ko kira ne yayi shine yafi saboda shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun gane wannan ko ko ifradi to kowanne mutum yayi aikin hajjin sa yayi to illa maganar falala adubo dannan bangaroji guda biyu kirani saboda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma tamattu'i saboda har ransa ya baci lokacin da ya bada umarni ga akwai tawani amma daga ba sahabbai gaba ɗaya suka yi da'a kowa ya je aski ya rore ya fita daga cikin ihramin sa suka mai da shi umara wannan dai ku galib bangaren magana akan harkar fiqh ku koma cikin littattafai da ku samu magogin malamai akai akwai littafin da malam Saud Shireen daga cikin limaman Makka ya takaito wannan magagarin na malam Ashinqiqi ya mai da shi littafi guda sa masa suna Khalisul Jumal Khalisul Jumal ina da cikin littafai masu kyau shi ma a bangaren sanin aikin haji domin malam Shinqiqi ya kwalkwale matsaloli da yawa kamar da zaka fa'idanta dai a shi zaka fa'idanta a maganganun Ibn Qayyim haka nan kuma manasik da littafin manasik sun fi dari nawa da malamai suka rubuta akan koyon aikin haji mu kyale wannan gefe aikin hajin da ma ya wuce sai na badi ko da kwanan nan za a yi kuma da masu niyya sai a yi wannan zance mu kyale shi to sai ke cewa fa yatufu sai su yi tawafi bil baiti wa baina safa wal marwa kun gani tunda yace su canza niyyarsu ta ifradi ta niyyar aikin haji shi kadai da aka yi tawafi sai zama tawafin umra maimakon tawafin qudum sai kuma ai sa'i tsakanin safa da marwa shikenan sai a mai sai a aski to gurin yin kyale ku wanda ba su yi haji mai duk ba su fahimci wannan zancen ba ko to mu bashi ثم يجعلوا ثم يحلوا حلالا تاما ثم sannan sai su warware warwarewa cikakkiya su fita daga ihram fataraddadu farkon da ya ba su wannan umarnin sai suka fara taraddudi to ya rasulullahi kuma mun dauko haji za a ce mu rusa shi mu koma umara su tsoro suke yi kada ya zama cewa sun taho da niyyar haji a fasa a ce su yi umara kuma za su koma sun tuna abin da aka yi bara bare ko bare wata ai wace shekaru uku ko hudu da suka gabata da suka ga niyyar umara mushrikai suka ce a ba a yadda ba suka koma shi sahabi saboda kwadayin su ga wannan suke koran to kada fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wani umarni da za su yi hasarar hajjin ma baki daya wannan kwadayi ne na dan adam ba tawaye ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗanda suke kin sahabban suke fassara duk motsin su su fassara shi da cewa tawaye ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan nan sai annabi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu yace da na san ma haka ne shine ma'anan law istaqbaltu min amri mastadbartu da a ce na san haka ne ma'ana lamarin nan nawa da ya gabata a baya inda na san abin da zai zo nan gaba shine abin da na gani kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai san gaibi ba shi abin da ke nufi yawwa da a ce lamari na da ya wuce a baya zai zo nan gaba da na san shi yadda na san wanda ya wuce da ba haka zan yi ba yace da ban koro hadayen nan ba koro hadayen nan da ya tafi da hadayarsa in ka riga ka tafi da hadayarka daga inda kake ka zo Makka to kawai kuma inda ka dauko niyyar kirani to ba dama ka fasa ka mai da shi me ka mai da shi tamattu'i ba za ka warware ka fita daga ihrami ba domin me idan ka taho da hadaya ba ka fita da ihrami har sai ran da hata ya abin nan mai game da Allah madauki fada har sai hadaya ta kai mahillahu wurin yankanta idan baka kai ranar yanka ba to ba dama ka fita daga ihrami yaushe ne ranar yanka ranar 10 ga wata an fahimci wannan nan can da haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya taho da dabbobinsa da za a yanka ba dama ya warware ihramin sa daga kirani da niyyar hada umara da haji yace bari ya warware ya fita daga umara ya zama kuma ya huta ya zama mai muta mai tamattu'i sai ran 8 ga wata a saki komawa sai ce da na san wannan abun haka zai zama da ban koro hadayen nan ba shine sai yake cewa lamma ahdaitu walaula anna ma'il hadi ba dan ta da hadayen nan nake ba yanzu la ahlaltu ni ma da na warware daga ihrami na na kuma na yi umra saboda wannan shi yasa malamai suka ce wannan hadisi ya nuna mana muhimmancin yin tamattu'i kai umra ka huta sannan ka shiga a aikin haji ran 8 ga wata galibin mutane a zamanin yanzu abin ma da suka fi sani kenan ko tamattu'i saboda barin kasar su zuwa can kasar ana daukar lokaci mai dadewa mai tsawo idan mutum ya bar Najeriya la'allan kun ga wani lokacin ana tafiya tun ran bakwai ma ga watan gurgi da wani yana ci ko ka je Madina ka dade kai kwana takwas ka taho kuma zaka zauna a Madina la'alla in ran bakwai ka sauka a Madina kaga bayan ran 15 kenan zaka bar Madina ran 15 in ka sauka a ka bar Madina zaka kuma a rana ɗaya zaka isa tunda yanzu da boss ake tafiya tafiyar da wajen awa 5 ko gudun wajen 6-7 yakan kai haka lokacin saboda tafiyar a hankali da ka'idojin da ake da umarnin da ake baiwa direbobi ba a wuce 80 a ka'ida an ka dauki alhaji saboda kar a yi hatsari ka'ida ce duk direba haramun ne ya wuce 80 in ya wuce 80 mun san 80 dai 80 km/h to haka ka'idar take saboda kawai kar a yi hatsari aka ce alhaji to idan shi yasa akan dade to idan aka isa wannan wuri kaga in kai umarar karen 15 ga wata ko in ka ce za ka ɗauki ifradi daga Makka daga Madina ka ɗauko ifradi ka zuke nan fa ba fita har sai ranar 8 ga wata na Zulhijja kai kuma gashi ka isa Madina ran 15 to za ka yi kwana 10-15 a cikin Zulqa'ida kana cikin ihrami kun san kuma zama da wannan zanin wahalar ta yau sannan kuma kai kwana 8 har yanzu duk dai a cikin ihrami sai ran 8 ga wata kuma sannan a tafi a je Mina kuma ka kwana a Mina a tafi Arfa da safe a taho a kwana a Muzdalifa sannan kuma ran 10 ga wata da safe ka go Mina kai jifa to a lokacin ne ya halatta fa ka je ka shirya wannan ihrami kaga akwai wahala da tsanani don haka sai sa tamattu'in shine fi sauki ga mutane kuma gashi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai su sai ce fa halla man lam yakun ma'ahu hadiyun sai duk wanda bai taho da hadaya ba fa halla sai warware ya koma ihrami ai ya koma umra ya bar ihramin sa wa sami'u suka karbi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ata'u kuma suka yi da'a suka ji suka yi da'a shine ma'anar sam'an wa ta'atan wa fil yawm ath-thamin to nan bai fada mana me aka yi a kwana daga 5 ga wata 6 ga wata 7 ga wata ba sai kawai tsallake ya tafi mana in ka koma dogon hadisin Jabir radiyallahu ta'ala anhu zaka samu bayanai fiye da wannan ran 8 ga wata min dhulhijjati na watan dhulhijja wa huwa yawm at-tarwiyah shine ranar tarwiya ana kiran wannan ranar ranar tarwiya saboda ranar ake shayar da raƙuma domin a tafi da su Mina domin wahalar samun ruwa a hanya su sha su koshi saboda za a je Mina za a kwana a kwana kuma a taho Arfa duk akan waɗannan raƙuma din to shi yasa sai a zauna a ba su ruwa a Makka su sha sosai shi yasa ake kiransa tarwiya tarwiya shine shayarwa to ranar tarwiya tawajjahu ila Mina sai suka tafi zuwa Mina haka ake cewa Muna shine asalin sunan da Larabci Muna zaka ba Mina ce ta jihar Neja ba ko Muna ake cewa ana faɗan Muna ya shahara dai ana cewa Mina a bakin mutane da yawa sunan da yana asalin Muna ko ne ka faɗa ba kai kuskure ba fa salla biha annabi sallallahu alaihi wasallam a Mina din nan ya sallace az-zuhr wal 'asr wal maghrib wal isha' wal fajr ya sallace az-zuhr a can mun kunce abu ya sallaci la'asar ya sallaci magruba ya sallaci isha'i da asubah ko ga kina an kwana cikin kwana kuma kowace salla an yi ta ne a lokacinta babu jami'i saboda ana zaune a wuri guda mun kunce ne yau khamsu salawatin sallolin nan biyar thumma makafa qalilan sannan bayan ya salla asuba sai dan zauna lokaci mai dan ba mai dadewa ba ba mai tsawo ba hatta tala'ati shamsu har sai da rana ta fito fa ajaza sai ya ketare wato ya wuce hatta ata arafata da rana ta fito sai ta fi arfa ya tafi filin arfa fa wajada al-qubbata qad duribat lahu bi namira sai ya samu qubba an masa qubba qubba ita ce kamar ka ce tanti na zamanin yanzu yo tanti da kyalle abin da yan abin nan yake kamar kace masa kyalle ko kuma fata ta alƙumi abin ne da Allah ya hori sai a dan yi tanti a dan yi karamin daki wanda bai san sahara ba duk ba zai fahimci wannan zancen ba sahara da ba gini mu a can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka sha wahalar da suka sha wajen aikin hajin nan yanzu aikin haji duk ana yin sa cikin shawaba da jin dadi da me yawa amma duk da haka daga an samu kuskure sai ka ji mai mummuniya sai zagi da cin mutunci bai san aikin haji da wahalar da aka sha a da ba je ka tambayi iyayenmu da kakanni waɗanda suka tafi aikin haji daga Najeriya a hanya da ake shekaru ba wai watanni ba tafiya ake yi sai an je in aka shiga Sudan ko wani wuri damuna ta zo sai a samu wuri ba a zauna a buɗe gonaki in ruwa ya sauka fa a yi noma a yi shuka an tafi dama da hatsi sai a zauna can a jira watanni gero ya girma dawa ta girma a yi noma sosai a girbe a samu abin da za a ci sai a ƙara tafiya kuma kun ga wannan shekara nan za a yi ana tafiya haka to duk da haka ake Allah bai kyauta to Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ina ne hatta ata arafata fa wajada al-qubbata qad dhurbat lahu bi namira awli awli ana ce masa namira sunan wurin kenan namira haka yake har yanzu ake kiransa wani bangare nasa a cikin filin arfa wani gefen nasa kadan kuma a wajen arfa anan ne masallaci kuma yake masallacin da kuke ji ake hudubar arfa din nan ran tara ga wata ranar arfa to a wannan wuri yake fa nazala biha ya sauka anan hatta idza zalati shamsu sai da rana ta gushe da rana ta gushe daga ina daga tsakiya ma'ana san lokacin azhar yayi amara bil qaswa'i sai umanni a kawo masa dabbarsa farahalat lahu furilat lahu sai aka sa mata saddinta shine furilat lahu fa ata batn al wadi yazo tsakiyar kwarin dake namira wa qad ijtama'a hawlahu 124 aw 440000 minan nas yazo wannan wuri ya samu mutum 124 a wata riwaya 144 mutum 144 suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saurari hudubarsa mun kunce nan ce faqama fiha khatiban har ya tashi ya huduba ya tsaya a cikin wannan mutane ya huduba wa alqa hadhihi alkhutbata aljami'ata ya yi wa mutane wannan huduba gamammiya mai tarin darussa daga cikin abin da ya faɗa gashi za mu karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas ya ku mutane isma'u ku saurara kowa ya karkade kunnensa ya ji wannan magana a wannan rana a cikin irin wannan taro mutum 100 kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sautinsa shi kadai bai isa ba an samu masu isarwa yana fada wasu suna fada tunda ba lasifika a wancan lokaci wanda da akwai lasifika zai amfani da ita ko ba zai ba shi yasa malamai suka ce lasifika amfani da ita ba bid'a bane yawa me yasa ake cewa ba bid'a ba da akwai buƙatar kuma akwai lasifikar to da an yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita rashin ta ne yasa ba ya amfani da ita amma duk abinda akwai damar a yi shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam din kuma yana da damar yayi kuma abun akwai shi kuma sai ya aje shi bai amfani da shi ba to shine zai zama daga baya bid'a ne wani ya amfani da shi saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi yana da damar amfani da shi sai bai amfani da shi ba tunda bai amfani da shi ba kai ma sai ka hakura in kai amfani da shi kai bid'a kun ga wannan ne shi yasa duk wata ibada in ka kalli ibadu da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada dai ai akwai damar yayi kuma a lokacin sa akwai ta to duk abin da kaga bai yi ba kar ka zo yanzu kuma ka ce zaka Allah sa kun gane wannan amma abin da dama ci gaban rayuwa ne ya kawo shi kamar aiki tafiya aikin haji ne da jirgin sama ko da akwai shi a zamanin manzo Allah sa zai amfani shi ko ba zai ba sai saboda yafi sauki amma da akwai shi sai sai a haji ba a zuwa da jirgin sama to haramun ne yanzu ne tafi a jirgin sama saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar akwai abu amma ba shi bai amfani da shi don haka maganar bid'a ba ta shigowa cikin waɗannan kayan ci gaban duniya din wannan ba a bid'a bane bid'a dama a cikin ibada ake samun ta me za a yi a samu lada to idan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wani abu na samun lada ba a zamanin sa kuma gashi akwai damar yayi yanzu misali a ce sallah nawa muke yi a rana sallah 5 akwai damar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa sallar ta zama 6 lokacin da yake dare yana da dama da Allah ya sa masa ta zama 6 da yayi 6 ko to tunda bai yi 6 ba yanzu kada wani ya zo ya ce ya jama'a
ko wata salla bari a ƙara muku ita mai muhimmanci ku bauta wa Allah sai a ce a bawon Allah baka da wannan iko mai ikon ya riga ya tafi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wata ibada karka kawo mutane a cikin addini kace su bauta wa Allah da ita muddin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bauta wa Allah da wannan abun muku kyale wannan zai ce mai cika isma'u qawli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurari magana ta ku ji ta fa inni dominku ne la adri ban sani ba la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha wataqila bayan wannan shekarar ba zan sake haduwa da ku ba kuma hakan akai ni gano nan bi hadha almawqifi a wannan wuri dai abadan har abada ba zan sake haduwa ba da ni da ku mu sake haduwa a wannan wuri babu kun ga wannan izani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanarwa ne yake ga mutane cewa ƙarshen rayuwarsa ya zo kuma sanarwa shi har yanzu a saurari wannan maganganu maganganun nan nasa da zai faɗa kace kamar ita ce wasiyarsa ta ƙarshe ga al'ummar duniya baki ɗaya domin a gaban sa mutum ne kun ji adadin 1,144 ko da 24,000 gurgurin da ruwaye suka saba wanda waɗannan jama'a suke gaban sa duk wani abu da yafi komai muhimmanci anan ya kamata ya faɗe shi ko haka bane ku ban jin zancen to gashi sai yake cewa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum lalle jininku da dukiyoyinku haramun ne a kanku ka hurmati yawmikum hadha kamar haramci ko alfarmar wannan wunin naku wannan wunin da kuke ciki na arfa mai alfarma ne mai daraja ne mai girma ne kar ku keta shi fi shahrikum hadha a wannan wata shi ba mai alfarma tsarere watan Zulhijja shi ma wata ne mai daraja fi baladikum hadha a wannan garin naku a wannan lele garin naku duk musulmi ya kira wannan gari yana nufin garin Makka tare da cewa filin arfa yake filin arfa a da ariyarsa duka ana ɗaukar su ɓangarori ne na Makka to annabi sallallahu alaihi wasallam faɗin wannan yana nuna wajibcin kowanne mutum daga cikin musulmi ya yarda da girmama wannan gari na Makka mun ji abu daga maganar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda garin Makka yake da alfarma da daraja shi fa Allah madauki abin da ya faɗa cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi mummin nuziqu min azabil alif a wasu wurare idan kai niyyar barna in baka yi ba ba komai a kanka a Makka in kai niyyar barna ko baka yi ba za a kama ka da laifi gashi abin da Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin magana irada yayi wanda ya nufin ya cutar da mutane ya bata rayukan mutane ya kashe al'umma ko ya jawo wani tashin hankali bi zulmin da zalunci to Allah ya ce zamu dandana masa azaba wuri ne da bi halatta ko kaga wanda ya kashe babanka karka taba shi in ya shiga cikin harabi a kyale shi sai ya fita daga nan sai a kama shi a wani wurin sai a masa hukunci tattabar wurin ba a taba ta tattabara da take yawo ka batta ba ruwanka da ita to yaushe zaka zo kuma a ce a Makka kana sha'awar ka kashe wani yanzu misali wannan masu surutun da suke ta surutun cewa an zo an mutu sakacin gwamnatin Saudi Arabia kaza da kaza da bakin Iran ake ta yaɗa wa mutane waɗannan ƙarerayin banza duba labaran shekarun da suka gabata 1987 lokacin da Khomeini ya ce a yi zanga-zanga wa a rasa inda za a yi zanga-zanga ga Isra'ilan can ba za a je a yi ba sai a zo Makka gun musulmi wa a nan za a yi zanga-zangar Amerika da Isra'ila ko ba a Washington kake ba a tsakiyar musulmi kake sai a zanga-zanga aka je wajen mutum 400 suka mutu a kan wannan zanga-zanga wata shekara suka yi amfani da 'yan shi'an Kuwait suka ba su bama-bamai kilomita 150 nauyin bama-bama aka kama a wurin 'yan shi'an Kuwait da suka shigo da shi da wasu na Iran duk abinda suke nufi su tada hankali a wannan wuri ne a kashe mutane yanzu bana waɗanda suka mutu a cikin 'yan Iran sai da aka samu a ƙasan kafafunsu suna nan ana su kowa ƙasan kafafunsu da yawa daga cikin su an samu sun rubuta Allah ya tsine Umar, Allah ya tsine Umar a kafarsu suna takawa, haka aka samu sun mutu. Umar dai ni Umar ne ya musu ne haka. Allahumma al'an Umar, a kafar tafin mutum ya rubuta kamar da tattoo din nan, mun san tattoo ai zanen nan da baya fita cantu, yawa aka zana a kasan kafar mutum yana takawa, ko a rubuta masa a takalminsa Allah ya tsine Umar yana ta takawa. Wannan ita ce aqidar da za a ce za a zauna lafiya da ita. Allah ya sauki. To mu je. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku saurara. Kullu shay'in min amri al-jahiliyyati, duk wani abu, duk wani lamari na sha'anin jahiliyya, tahta qadami, yana nan karkashin kafata, mawdu'un an sauke shi na take shi. Ma'ana daga yau an yi naskhin jahiliyya ta kare, duk wani abu da aka sani na al'adar jahiliyya yau ya tashi aiki. Kina abin da manzo Allah sanke ne wa du'a'ul jahiliyyati ay wa dima'ul jahiliyyati, jinin jahiliyya, ma'ana duk wanda wani ya kashe masa wani a zamanin jahiliyya, mawdu'atu, shi ma daga yau an sauke. Annabi sallallahu alaihi wasallam so yake wata sabuwar yanduwantaka ta tashi kuma tsakanin musulmi. Kada wani ya koma garin su ya tuno wani uba nasa da aka kashe da, ko dan uwansa da aka kashe da, ya bi yana nan yana bin jinin, za a bi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga kowa ya yafi, an sabon shafi za a bude, ba wata kara a kotu. Kamar abin da ke nufi kenan ko? Ma'ana duk karar da take kotu pending akan jini, to yau an komai an warware ta, ba wani abu. To sai ce wa inna awwala damin adau min dima'ina, kai Annabi sallallahu alaihi wasallam da adalci yake, saboda kada wani ya ce to ai mu muna da haƙoƙi, ba a bamu dama an biya mu haƙoƙin ba, dan me za a rusa su? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rusa nasa haƙƙin na gidansu, sai ya ce wa inna awwala damin, jinin farko adau wanda zan dauke shi, a ɗauke mutaba'arsa, ma'ana a ɗauke haƙƙinsa, an rubuta zancensa, min dima'ina, daga jinanmu, shi ne damu ibnu rabi'ata ibn al-harith, shi ne jinin ɗan rabi'a ɗan al-harith. Rabi'a ibn al-harith, harith ɗin wane ne harith? Al-harith ibn abdul muttalib, shi baffa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin san mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Abdullahi, Abdullahi ibn Abdul Muttalib, ko? To akwai Al-Harith, shi ma dan gidan Abdul Muttalib. Shi Al-Harith din yana da sunansa Rabi'a, to an kashe masa da a jahiliya. Jinin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin su ne su bi wannan jinin, sai an biya su, ko a biya diya, ko a nemi kisasi su ma su kashe. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin farko da zai rubuza hukuncinsa ya zama ba a neman sa, ba ma neman wanda ya kashe mana wannan dan uwan, shine wannan jinin. Daga yau ba ma neman masu wanda suka kashe mana shi, mu ce muna neman su su zo su biya diya. Wannan kun ga ai adalci kenan. Sai setting example da kansa, ma'ana da kan zancen farko da ya fara yi, sai aje wanda ya shafe shi. Wa kana mustarba'an, dama kuma an shayar da shi, fi bani sa'ad, bani sa'ad, fa qatalathu Hudayl, shi ma an dauke shi an kai shi garin su Halimatu Sa'diyya, shi dan gidan Rabi'a din, dan a shayar da shi, sai yan kabilan Hudayl suka kashe shi. Kun gane nan can? Tunda ashe kenan Banu Hashim suna bin kabilar Hudayl jinin wannan mawa'in. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada sanarwa, daga yau wannan jini ba ma neman sa, mun aje shi. Wa awwalu riba, ayo a nan ya tsallake ko? Sai ce wa ribal jahiliyyati mawdu'un, riba ta jahiliyya, riban nasi'a kenan, ita ce ribal jahiliyya wanda aka fi sani, da mutum za a bashi bashi in lokacin karɓa yayi, maimakon ya kawo sai a ce to an ƙara maka lokaci, kuma an ƙara maka abin da zaka biya. Mun gane wannan? Shi ne wannan. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ma an rubuje ta, an ajiye ta, daga yau ba wanda zai sake neman wani haƙƙinsa da sunan riba. An rubuje, babu riba, haramun ce ai riba, kuma duk wanda ya karɓa ita ma an gama da ita, ba zancen a dawo a biya shi. Wa awwalu riban, riban adau min ribana, riba Abbas ibn Abdul Muttalib, ribar farko da zan hana a yau ita ce ribar baffana da yake bada kuɗi shi ma ya dora wa mutane riba akai shine Abbas ibn Abdul Muttalib ya saba yin irin wannan to daga yau an hana wannan duk wanda Abbas ya bashi kuɗi bashi kuma yace zai zo in ya tashi biya ya kawo masa ƙari akai to ba zai kawo ƙarin ba an bari saboda an soke amfani da riba adalci ne ko ba adalci bane sai fara shi ma daga ina daga gida to sai yace wannan riba Abbas ibn al-Muttalib ibn Abdul Muttalib yace fa innahu mawdu'un kulluhu shi ma wannan ribar an sauke ta gaba ɗayanta babu ita fattaqullaha fil nisa sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron Allah fil nisa dangane da mata ku ji tsoron Allah dangane da mata ashe kula da iyali yana cikin babban abu kula da iyali ciyarwa tufatarwa ba su haƙƙin ilimi karantarwa kun ga har ya kai girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi anan fa innakum yace domin ku akhadtumuhun bi amanatillah kun dauke su ne kuka kai su gidajenku da amanar Allah amanar Allah ita ta kai su gidajenku ma'ana aure amana ce aka baku babu wanda ya dauki yar mutane ya kai ta dakin sa haka kawai ba tare da wata ka'ida ba sai da ka biya sadaki kafin ka biya sadaki ma sai da ka nemi ka rika bi ka rika bi ka rika bi aka baka ko ana ta dimbi bango ana makalewa ana menene kana risnawa ana gaggaida surukai ana abubuwa sannan aka baka ka kawo sadaki ka bayar duk cikin mutunci to ba a baka yar mutane domin ka wulakanta ta ka ci mata mutunci ba a wajibi a kula da ita shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar a wannan rana ne muhimmanci duk mutanen da suke wurin nan mutum 124 ko da 44 duk suka ji wannan magana wastahlamtum furujahunna kuma kun halatta wa kanku farjin su ne kuke takar su kuke kwanciya da su bi kalimatillahi da kalmar Allah aka daura muku aure shi abin da yake nufi siga daurin aure yake nufi da alƙawarin Allah wa lakum alayhinna an la yuqina furushakum ahadan takrahunahu kuna da haƙƙi a kansu kada su kawo wani su kwanta da shi akan shimfiɗarku wanda ba kwa so wannan wanda ba kwa so din ba ta da mafhumi kuma fahimce nan yawwa me ake nufi da ba ta da mafhumi ba a ɗaukar mafhumin mukhalafa daga wannan kalmar takrahunahu din kun gane dan sai ku ku gane ba ya ji kun san me mafhumin ba wanda ba su sani ba a cikin ɗaliban ilimi da musamman mafhumin mukhalafa ma'ana wanda ke bamu da lokaci mai annabi sallallahu alaihi wasallam ba kada mata su ɗauki wani su kwanta da shi a shimfiɗar mijinsu wani da mazajen ba sa so to sai wani kada wani ya fahimci cewa to in mazajen suna so fa ka kun fahimci nan shi ake nufi da ba mafhumin mukhalafa domin babu mutumin da zai so a je a kwanta da wani miji matarsa ta kwanta da wani miji a shimfiɗar su mun gane wannan mutum don haka haramun ne ma'ana dai suna da haƙƙi ko ku kuna da haƙƙi akan mata kada matan ku su zina kada ku bar su su zina kar ku bar su su je su ta tambada irin waɗannan abubuwa a lalata lamari don haka ba aran farji irin na shi'a kun san suna farin aran farji ko ko ku taɓa ji ba bayan mutu'a a wurin mutu'a wannan kazantar ta shi'a ta ƙarya wanda suka zo suka ce halacce bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama haramta wannan sun halatta wa kansu abinda ake ce ma aran farji har suke kawo ara'aita alladhi yukazzibu biddin kun san ƙarshen ara'aita alladhi ne ara'aita alladhi yukazzibu biddin ko menene sai ne fa dalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fa waylun lil musallin alladhina an salatihim alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un sai ne wa yamna'un al-ma'ruf wai mai ma'ana wa yamna'un al-ma'ruf suna hana wani abin taimako abin da zai amfani mutum kamar dan gatari dan majirbi an hana ka hana aransa to akwai malaman shi'a suke amfani da wannan aya cewa in wani ya zo neman aran matarka kar ka hana saboda wa yamna'un al-ma'ruf Allah sauki ba fa addinin musulunci bane wannan abu wallahi wallahi ku daina wasa da lamarin nan to Allah kyauta mutane da suna cikin jahilci ba su san meye ake ba amma har shubuha ma za ta kama mutum mutum ya rika daukar addini shi a wai addini ne da Allah ya yadda ayi shi wallahi wallahi ba haka bane ba abin da ya hada shi da ahlul bait ahlul bait daban addini shi a daban addini ne majusanci ne iran na maguzanci kiyayya da sahabbai da suka rubuta musu tarihin su shine ake amfani da ahlul bait dan abu a yadda mutane babu abin da zaka samu na asalin sa a qur'anin Allah qur'ani inda qur'ani gaskiya ne to shi a ƙarya ce yanzu ku duba wannan zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce ya faɗi Aliyu ne kamata ya zama a bayan sa ba a wannan wurin ba sai da aka bari duk wannan mutum 124 ko da 40 sun faɗi sun tafi ko a tafi garin su ya taho daga shi sai mutanen Madina da Larabawan ƙauyen kan hanya aka tsaya a gadir hum sannan yayi huduba wannan abin da ya faɗa na nuna falalar Ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu shine kadai abin da ya inganta a ciki sauran zancen waliman walahu duk ƙarya ne abin nan bai inganta ba a gun malaman hadisi wannan kuma maulahu anan duk wanda ke ya zama yana so na to wajibi ya so Ali son Aliyu radiyallahu ta'ala anhu wajibi ne akan kowane musulmi wajibi ne musulmi ya so Aliyu soyayya ake zance ba magana khalifanci ba to akan wannan za a doro wace wannan shine asalin addini duk wannan lokacin da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganganun duk bai anan ya kamata ya faɗe su bai faɗe ba sai da aka je can akan hanya an huta kowa ma kam na Yaman sun tafi Yaman na Sham sun tafi Sham na ina kowa kam hanya ya tafi su ba su san wannan zancen ba yanzu kuna tsammani idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar cewa ya ku jama'a ku saurara in na bar duniyan nan gashi ya faɗi cewa kuma abin ya kusa ba za mu sake haɗuwa ba da ku bayan wannan lokacin aka yi faɗa ko idan da ya faɗi cewa inna rasulun da zai zama khalifa shine Aliyu wannan Abubakar ne ya isa ya hana mutum 120 wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina yake da kuɗin da jama'ar da zai wani tasiri na siyasa da zai wani juyin mulki akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da ke an rena hankalin mutane sai a dauka abun kamar irin siyasar wannan ta zamanin mu ta yanzu ta yaudara da kuɗi da sauransu sai Abubakar ba shi da kuɗin shi kuma dan kabilan Banu Taymin ne kabilan Banu Taymin ba su da girman ma da za su iya har a ce za su fuskanci duniya su yake su a ce ya saba wannan abu rashin maganan ne ba ayyuta ba bai faɗe ta ba da wajibi ne ya isar da ita da ya isar bai rubuta ta ba kuma ba wanda ya sai hana shi zancen cewa ya zo rasuwa ya ce a kawo abu rubutu Umar ya kai kawo me yasa Ali ne kawo ba wannan shine zancen idan da wajibi ne a kawo da sai Aliyu ya kawo ce tunda ku kunki ne na kawo kuma shikenan sai a rubuta ba a rubuta ba kuma nan da awa sai ma cewa wai zai rubutu ne akan Aliyu ne khalifa idan mutum ya ce Abubakar za a rubuta khalifancin babu duniya ba a duniya ba wanda zai kawo dalilin da zai karita wannan zance tunda bai faɗi wa zai rubuta ba za a ga kawai a ta tsine wa mutane akan abin da babu shi babu shi babu shi bai tabbata ba a dora wani sabon addini kawai ana kafirta al'umma da neman fitina Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke to ga inda yake mace faɗo nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ki cewa fattaqullaha amin yana ku sai ki cewa fa in fa'alna in suka aikata haka yawa fa in fa'alna zalika in matan suka aikata haka suka yi irin wannan abun suka saba muku fadribuhunna to ku buge su darban ghayra mubarrihin bugun da ba mai cutarwa ba mai ji rauni ba karku ba a dukan mata duka da takalmi duka da itace duka da bulala wani ma har ya rata bulala a gidan kawai dan ya daki mata mata ba a kawo maka yar mutane da kai mata duka ba ko za a yi irin wannan to duka ne da babu abin nan kar a ware tafi a kwala mata marin da jini zai fito ta kunne yawa dan wani abu da yawan da za ta ji cewa ka ranka ya baci hannun riga kamar malamai suke ambatawa to kan ku hannun riga za ta dauka ma da wasa kake ko ba haka bane yawa to in ne dan karfi asali ma wallahi in mutum yana da tausayi kalmar duka tsakanin miji da mata ba ta mata so ba an faɗa ne daidai wannan dan kaji cewa ta ji cewa tana kasanka kuma wasu suna da taurin kan da kila sai an kai ga wannan amma da Allah bai kamata a ce ga mutum yana dukan matarsa ba mata ba abun duka bane ai akwai takaici ma mutum ya daga hannunsa kato da kai kaje gona dazu kai aiki halin nan jikin nan an motsa shi kawai ka rasa inda zaka sauke shi sai a fuskar mata gaskiya ba tausayi yawa to sai ce fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin wa lahunna alaykum kuma su suna da haƙƙi akan ku na me rizquhunna ciyar da su ukiswatuhunna da tufatar da su bil ma'rufi bisa abin da aka sani na alheri sai dai sai wa qad taraktu fikum kuma na bar a cikin ku ma lan tadillu ba'dahu abinda ba za ku bace ba a bayan sa in i'tasamtum bihi in har kuka riko da shi menene wannan abu kitabullah littafin Allah akwai wata riwaya wannan kuma ya zo a riwayar sahih muslim a gadir kun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara bayan ya faɗi wannan yace fatamassaku bi kitabillah ku riko da littafin Allah kar ku wasa da shi sai yace udhakkirukumullah ahla baiti ina kuma tuna muku iyalin gidana to shi a saboda son zuciya sai suka ce nan abinda ake nufi shine da qur'ani da ahlul baiti za a kama to amma fa ku duba gudun shin da suka faɗi haka su sun rike qur'ani ya kamata a ce wanda ya rike ahlul baiti ne hada da qur'ani shi a ba ruwansa da alqur'ani a gurin shi a qur'ani ba shi da wani amfani domin su sun ce qur'ani baya magana baka gane qur'ani sai da imani daka ba dama ka karanta aya ka fassara sai dai imami ya fassara maka in ba imami kawai sai dai ku kalli qur'ani yadda ite yake haka yake kuma me abin nan imamin mai magana sun dai suna cewa alqur'anun natiqu shine aliyu aliyu shine qur'ani natiqi haka suke faɗi daka in ba aliyu sauran imamai to in babu su waye dai magana sai dai malaman kowanne wuri su fassara addinin yadda suke so amma qur'ani dai da gaisa yanzu zuwa suke haddace qur'ani da Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam haddace qur'ani ba ruwansu da haddace qur'ani shi wani malami jiya nake ganin sa yana nan a cikin wayata wanda yake so kila wata ranya gidi yana magana to ai lokaci mai ko wai yana magana wai dama mu in ji shi wai mu shi'a yace ba ruwanmu da qur'ani mu ba mu damu da shi saboda dama asali mu aliyu muka rike aliyu shine qur'ani na tuki don haka yace da shi'a da kiristoci da yan budda su da ma ba sunan su ahli kitab ba sunan su ahli insaniya saboda su mutum suka kalla suke girmamawa kiristoci suna girmama annabi isa budda suna girmama budda wancan mutumin da ya mutu can shekaru 2000 da wani abu ko dubbai sai kuma su kuma suna girmama ali wadanda ake ce mu ahlul kitabi yace su ne ahlus sunna masu karanta littafi su sun da musu samu littafi su bude su karanta kuku ba ruwanmu da wani yana magana ne da wasu ɗan shi'a da kiristoci har wani ɗan shi'a yake murna cewa ga wani ma yauwa kai ma ka yadda da zancen da na faɗa ko wani kirista ya yadda da abin da ya faɗa yace su ahlul insaniyati ne su suna girmama filosofin su dan adam suke girmama haka is a totally different religion ba abin da ya hada shi da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yake tsare mu Allah shiryar da samarin mu Allah sa ayi karatu a gane ku rike qur'ani to anan gaskiya take shi da abinda Allah madauki ya ambata sai sai ayu annasu ya ku mutane innahu la nabiyya ba'di ku sani babu annabi a bayana wala ummata ba'dakum bayan ku kuma ba wata al'umma ba za a sake wata al'umma a aiko mata annabi ba bayan ku al'umman nan ita ce al'umma ta karshe shi yasa duk abinda muke gani wannan nabi tuntuni duk alamun tashin alkiyama ne kiyama sai ta kusa ya jama'a kowa ya koma zuwa ga Allah wallahi wannan rashin natsuwar rashin zaman lafiya rashin dadin duniyar duk alama ce cewa Allah kusa ya kwarin gwatsa mu duk a tashi ma kowa ya magana duk ta kare sai a koma kuma kowa ya bi abin da ya aikata ala fa'budu rabbakum yace ku saurara wallahi ku bauta wa ubangijinku wa sallu khamsakum kuma ku sallaci sallolinku guda biyar wa sumu shahrakum ku azumci watanku na ramadan wa addu zakata amwalikum ku bada zakat dukiyarku tayyibatan biha anfusukum zakatanku suna masu jin dadin haka ma'ana ku bada dukiyar a lokacin da kuke jin dadi wa taqujuna baita rabbikum kuma ku ziyarci dakin ubangijinku ma'ana ku yi aikin haji wa ati'u ulati amrikum kuma ku da'a ga shugabanninku tadkhulu jannata rabbikum in kun yi haka za ku shiga aljannar ubangijinku wannan shine zancen mun da sannan sai yake cewa wa antum tusaluna anni za a tambaye ku dangane da ni ma'ana ran tashin alkiyama fama antum qa'ilu in an tambaye ku ran tashin alkiyama dangane da ni me za ku ce me za ku ce in Allah ya tambaye ku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo muku me za ku ce eh ya isar da sako za ku ce eh ni gane wannan yace sai kalu sai suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta mu mun shaida cewa ka isar da sako ka bayar da shi yadda ya kamata ka yi nasiha ma'anan ka bayar kowane abu hakkin sa ba dama wani sabon abu wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi a cikin addini bai sa shi a cikin addinin nan ya zama kuma wani addini ba daga baya tun daga sai faqala bi usbu'ihi sababa yarfa'uha ila sama sai ya daga hannunsa wannan sababa yan manuniya ko yawa ya daga ta zuwa sama wani nakitu ha ilan ilan nasi yana jujjuya ta zuwa mutane yana juyawa zuwa mutane yana daga ta yana cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida thalatha marratin har sau uku ya Allah ka shaida abinda kace in fada na fada haka yace ne za a zo a ce mana ya zo kunciya ya ce a kawo masa takarda din ba a kawo ba kuma ya ce a hakuri a bari har wani ya ce akwai wani abu wanda saboda shi za a kafirta Abubakar da Umar ba a faɗe shi ba a wannan lokacin kuma bai zama addini gashi nan ya ce ya gama isar da sako kuma daga ranar aka isa aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shikenan addini ya cika duk addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar nan ya cika shi yasa wani abu na halal da haram a bayan wannan ayar bai sauka ba halal da haram wannan kuma shi ake nufi addini ya cika to dole mu tsaya anan saboda lokaci ya kuma ya ma fita ko ya za ka yi da shi abin da to shi kenan dole mu tsaya anan insha Allah darasin mu na gaba sai mu dora a inda hudubar da bata kare ba ko duk da ya ce wa kana alladhi yasruhu to insha Allah sai mu tashi akan wannan ya bayyana mana sunan wane ne mai isarwa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya mutu akan sa Allah ka karbi rayukan mu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka karbi rayukan mu akan tauhidi Allah ka tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك